إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايعك يا أمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكي سألوا أولا مسلاتي نال هج محمد اندمي أنند بورد أغرم يدغري جكين جهر برنو أيو لا ربا شابير غوت رمضان هجر منذ صلى الله عليه وآله وسلم دبو دي دا دليه دا تلاتين دا دايا واند كوميزو دي دا أشرين دا بير غواتن تقوس شكرا ميلادية تدبو بي دا قوما نواند مجلسي مي البركة عند مكي چكين تفسير سورة إبراهيم عليه السلام كافو مجيغا تفسير آيو إن دا زامو جي فسر سوا ونن يمچي أكوي تنبوي دا زامو أنسا akwai wani wanda ya kawo mun wata addu'a wanda yace addu'a ce da ake ta a samu hadda alqur'ani. Kwanaki mun yi maganar cewa babu wata addu'a da aka ce ga ta musamman in kana yin ta zaka hadda alqur'ani, illa iyaka dai ka zage dantse, ka hana idan ka bacci, ka wahalar da kanka ka ci kwakwa, ka hadda alqur'ani. To shine yace ya samu a cikin wani mushafi a karshen sa an kawo wata addu'a. Addu'ar doguwa ce amma dai tana da shimfiɗa. Shimfiɗar shine mutum zai yi raka'a hudu, a raka'ar farko ya karanta Fatiha da suratu Yasin, a raka'a ta biyu ya karanta Fatiha da suratu Hamim ad-Dukhan, a raka'a ta uku ya karanta Fatiha da suratu Sajda, a raka'a ta hudu ya karanta Fatiha da suratu Tabara. Sannan ana sanya sallar wannan ranar Juma'a a sulusun dare na ƙarshe, kace wannan shi yafi. In bai samu ba yana iya yin ta a tsakar dare ko a farkon dare, kuma ana yin Juma'a uku ne ko biyar ko bakwai. Ce to in aka yi haka sai a yi wannan addu'ar. Addu'a ce doguwa da ba sai na karanto muku ita ba. A ƙarshe dai aka ce wannan addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya koyar da ita, kamar yadda Tirmidhi ya rawaito hadisin Abdullahi dan Abbas, Tirmidhi a Kitabud Da'awat. To wannan hadisi ne wanda Tirmidhi ya fitar da shi a cikin Kitabud Da'awat, kamar yadda suka rubuta. Hakanan Al-Hakim Abu Abdullah Naisaburi ya fitar da shi a cikin littafinsa Al-Mustadrak. Hakanan Al-Diya ya fitar da shi a cikin littafinsa Al-Mukhtara. Sun fitar da shi ta hanyar Al-Walid ibn Muslim, shi kuma daga Ibn Juraij, daga Ata ibn Abi Rabah, daga Abdullah dan Abbas. Malamai da dama sun hukunta ma wannan hadisi da cewa hadisi ne bara gurbi, hadisi ne maudu'i, hadisi ne da bai inganta ba. Kowa ya karanta tarjamar ko tarihin Walid ibn Muslim ad-Dimashqi zai ga irin maganganun da malamai suka yi a kansa dangane da tadlisul taswiya, wanda duk ya san menene mustalahul hadith ya san tadlisul taswiya. Sannan kuma shi yake banta da wannan hadisin, banda shi babu wani wanda ya musharaka, wato ya yi tarayya da shi wajen rawaito wannan hadisi. Shi yasa da dama daga cikin malaman hadisi suka ce hadisin bai inganta ba. Daga cikin waɗanda ba su inganta wannan hadisi ba akwai Al-Uqayli mai littafin Ad-Du'afa, ya raunana shi. Hakanan Al-Hafiz Adh-Dhahabi shi ma ya raunana wannan hadisin. Gabaninsa akwai Abu'l-Faraj Ibn Al-Jawzi, ya kawo shi cikin hadisai bara gurbi, hadisai wanda suke ba su inganta ba, hadisai na ƙarya, littafinsa Al-Mawdu'at. Hakanan Muhammad ibn Ali Ash-Shawkani shi ma ya raunana hadisin har zuwa kan Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin silsilatul hadisi dhaifa ya kawo hadisin. Hakim ya ce hadisin sahihi ne, amma hakim yana da sassauci da yawa a wajen inganta hadisi, wanda malamai sun yi tambihi akan wannan. Duk wanda yake karatu ya san matsayin tasihul hakim. Hakim ya ce hadisi sahihi ne, malamai ba sa karba kai tsaye sai sun ƙara bi sun bi diddigin hadisin don su tabbatar da maganar hakim haka take ko ba haka take ba, saboda an samu yana da sakaci wajen inganta hadisi. Shi yasa Al-Asyuti a cikin alfiyarsa ta hadisi da ya kawo inda za a nemi hadisi sahihi a same shi bayan littattafan sahihaini, da yake cewa wa khudhu haythu hafizun alayhi nas wa min musannafin bi jam'ihi yukhass كابن خزيمة ويتلو مسلما وأوله البستية ثم الحاكمة سيتي فكم به تساهل حتى ورد فيه مناكير وموضوع يرد. أجيتي حاكم ينادى سسوتشي ديوا وأنا أتكن ألفية سيودي كم به تساهل ينادى سسوتشي ديوا حتى ورد فيه أي في كتابه المستدرك هرأك ساموها دي سي أتكن لتافنس المستدرك waɗanda suke marasa kyau manakir wanda suke da rauni matuƙa da gaske wa mawdu'un da hadisan da suke baragurbi ne basu inganta ba ƴan jabu ne wanda ake mayarwa. Saboda haka tasihul hakim ba a karɓarsa kai tsaye. A cikin nuska wato nuska Tirmizi, bugun littafin Tirmizi na yanzu, za a ga inda ya ce hasanun gharib ko gharibun hasan. To amma a cikin wasu nusakh kamar nusakh a cikin tarikh Ibn Asakir da kuma inda Ibn Manda ya ambaci wannan hadisi daga Tirmizi, babu maganar Hasan. Wato Tirmizi abinda yace hadisun gharib tafarrada bihi Al-Walid Ibn Muslim. Kalmar gharib a gurin Tirmizi kuma in yi laƙinta yana nufin da'if, yana nufin mai rauni. A taƙaice dai wannan hadisin dai bai inganta ba, saboda haka da shi da babu duk ɗaya ka zage dan sai kawai ka hada idan ka bacci ka tsaya ka yi karatu. Kuma waɗannan surori da aka ce ka yi sallah da su, in har ka haddace sai za ka yi haddace Qur'ani fi sabilillah, inda har ka haddace suratul dukhan, ka haddace suratul sajda, ka haddace tabara, ka haddace yasi, ya kamata kuma a ce wannan ka lula ka tafi za ka iya haddace sauran ma insha Allah. Ibn Jurayj shi ma mudallis ne, shi kansa mudallis ne, sai dai saboda a cikin ruwayar an hada shi da Abba Ibn Abi Rabah, shi yasa ba a ambato tadlisinsa ba. Wannan kuma yake cewa akan istikhara, addu'ar da ake yi din nan a cikin sallar, a cikin sallar ne ko bayan sallama, wato zaka iya yin ta lokacin da kai sujjada. Ana yin addu'a lokacin da akai sujjada, zaka iya yin ta a sujjada, zaka iya ta bayan raka'a biyu kamar yadda yazo a nassin hadisi. A nassin hadisi yake cewa kai sallaci raka'a biyu sannan ka ci, saboda haka zaka yi ta bayan kai sallama raka'a biyu. Idan ka karanta a sujjada wannan babu komai, a daman sujjada guri ne na addu'a. In kuma ka bari sai da ka gama raka'o'in biyu ka kai su, to haka daman hadisin yace. Sai kuma yake tambaya akan itikafi, sharuɗan yinsa. Itikafi abinda kawai ake bukata, wato bayan ka kudura aniyar zaka zo kai itikafi, ba wai zaka zo kawai ka huta ba, ka san wani abubuwa ne suke damunsa sai ga cewa bara ya shiga itikafi don ya samu hutu, to ba irin wannan itikafin ba. Itikafi ka zo ne da niyyar ka lazimci ɗakin Allah ka bauta masa. Wasu malamai suna sharɗanta sai masallacin juma'a, to in akwai masallacin juma'a din shi yafi, saboda ka samu sallar juma'a maimakon sai ka fita ka tafi sallar juma'a, dan ba a san mai itikafi yana zirga zirga. Saboda haka malamai suke sharɗanta masallacin juma'a. To in ya zama inda yake babu masallacin juma'a, za a hana shi itikafi gaba daya? A'a, sai ya yi wanda ya samu. Amma in akwai masallacin juma'a, to yana da kyau ya yi shi a masallacin juma'a dan ya hana kansa zirga zirga da fice fice. To haka nan kuma wasu malamai suna sharɗanta sai ya dau azumi. To kasancewar galibi an fi itikafi a azumi, saboda haka ko ba a ce ka dau azumi ba, dama akwai azumi. To inda a ce ba a watan azumi bane fa, zaka iya itikafi ba azumi, zaka iya yi. Domin sayyidina Umar ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi ba kance zai yi itikafi sa'atan min layl, wani yanki na dare tun a jahiliya, manzo Allah ya ce to ka cika bakin canka, kaga ba azumi da daddare, saboda haka kaga ashe zai iya yin itikafi koda ba azumi a bakin sa. To ballantana idan ya zama a lokacin azumi ne, kaga daman akwai azumi. Sannan mutum in ya shiga itikafi ba maganar zarga-zarga gidansa, ko ya je ya kai cefane, ko ya je ya duba shagonsa a kasuwa, ko ya je ya duba lissafi mai ake ciki, wannan duk babu. Saboda haka mai itikafi ya kashe wayarsa, kada kana itikafi kuma kana business, dan wani yana itikafi kuma da wayoyinsa a gabansa, yaya mai aka samu, an shigar da su banki ya an fito yaya? To kaga wannan kawai wayo yake so yayi, ya dai fake ne a masallaci amma ba itikafi yake ba, kawai business din sai yake. Saboda haka ka san waya da zaka dauka ba waya ce ta kasuwanci ba, in ma zaka yi waya ta zama waya ce ta larura, ba waya ce ta ka ci gaba da business ɗinka daga nesa ba, wannan wani wayo ne kuma ba za a yarda da shi ba. Sannan mai itikafi har ila yau ba zai kaura cewa matansa wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, ba za ka kusanci matarka ba, ba ma za ka je gidan ba, in ba wata matsala ba, misali a ce inda kake itikafi ba gurin ba haya, dole sai ka kai kuma gidanka yana kusa, sai ka shiga gida kai ba haya ka dawo, to wannan larura ce za ka iya shiga, shi ma abin da ya kai ka kawai za ka yi ka fito. Don haka shirɗan itikafi dai kusan shi ne dai ka lizimci masallaci da niyyar ibada, wannan shi ne abin da ake cewa itikafi. Sannan in ka tashi shiga, ka shiga da safe, wato bayan sallar asuba, abin nan ka shiga bayan sallar asuba, in kuma lokacin fita ne ka fita bayan sallar magariba. Wannan yana tambaya ne akan zakkar gwal, shin ana cire wa gwal da mata suke amfani da shi wajen kwalliya zakka ko ba a cire masa? Magana ce biyu ta malamai, ɗazuma mun ansa irin wannan tambayar da safe, maganganu ne biyu na malamai. Akwai masu cewa mata da suke da gwalagulai na kwalliya za su cire musu zakka, kamar irin su Sheikh Isaimin duk suna faɗar wannan. Akwai kuma wanda suke cewa a'a, in dai gwalagulan na kwalliya ne to ba za a cire musu zakka ba. Don haka idan mace tana da gwal da ta saya don ta yi kwalliya, to daidai yake da mutumin da zai sayi mota don ya hau, ko ta miliyan nauce ba zai fidda mata zakka ba, ko yayi gida don ya zauna, ko miliyan nauce ya kashe wajen gina gidansa ba zai rika fidda wa wannan gidan zakka ba. Amma in yayi gida ko ya sayi mota don ya duka juya kudin, wato ta kadara ce, in ya ga mai saya ya sayar masa ko bai so wata, ko yake sayan filaye da kudinsa, to kaga wannan zai fitarwa da wannan kadarar zakka, zai kimanta kadarar nawa ta kama ya fitar mata da zakka. Haka nan gwal da mace za ta saya da niyyar ta aje kudinta, akwai lokacin da mata in kudi ya shigo hannunsu sai su ce maimakon su bar kudin a haka tsabarsa za su kashe, to ba za su sayi gwalagwalai su aje don kada wannan kudi ya salwanta. To kaga anan sayan gwal din ba an saya bane da niyyar kwalliya, an saye ne don ya zama kadara, to irin wannan gwal din za a fidda masa zakka. Akwai mata da dama suna mallakar gwal ba wai dan kawai kwalliya ba, suna mallakar dan ya zama kadara, kada kudin da ya shigo hannunsu ya fita. To kaga a nan ya zama kadara, dole ka fidda masa zakka, kamar mutumin da zai sayi filaye da gidansa da kudinsa, kaga in shekara ta zagayo zai kimanta kudin filayen nan ya fidda masa zakka. Wannan shine abin da yake watakila mafi rinjaye a cikin mas'ala din. Wannan yace wajibi ne a karanta salatin annabi a cikin tahiyar sallah, kuma dole ne sai salatin ibrahimiyya, ba zai yiwu a karanta salatin fatihi ba idan ba a dauka cewa alqur'ani bace ko ba ta fa alqur'ani ba. To na farko, tambayar farko cewa wajibi ne a karanta abin nan, wannan shine magana mafi rinjaye, duk da ba shine ra'ayin Imam Malik ba, amma wannan shine ra'ayin Imam Shafi'i, kuma dalilai sun fi karfi a wannan janibin. Yin salati a ƙarshen tahiyya, in ka yi tahiyya ka yi salati. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya koyar da salatin da za a yi sai koyar da ibrahimiyya, salatul ibrahimiyya sai koyar. To don me kake suka canza? Ban san dalili ba. Idan dai har kana son manzon Allah, to don me za ka canza da nashi? Ka ɗauki salatin da ake rigima a kansa, ka ɗauki salatin da babu rikici, babu wanda zai isa ya ce maka ba daidai kake ba. Amma duk wani salati da zaka ɗauka za a iya ƙalubalantarka, a yi ta rigima da kai. Na farko ka bar na Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi ya fi, sannan kuma ka ɗauki wani wanda ake rigima a kansa. Kaga atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khayr, wanda yace a lokacin kuruciyata nayi kimanin shekaru 2 zuwa 4 bana yin azumin watan Ramadan gaba ɗayan sa, wata rana zan yi wata rana kuma ba zan yi ba, a takaice ban san yawan azumin da na sha ba. Yace to dan Allah a taimake ni a yi mun bayanin hanya mafi sauki da zan cire kaina daga cikin. To kaji hanya mafi sauki yake ne ba? To Allah ya sa ba saboda kana son hanya mafi sauki bane ya sa ka rubuto tambayar nan, baka rubuta ta wani gurin ba. Alal hakika da sallah da azumi mutumin da ya sakaci baya yi saboda kawai ganganci, saboda ganganci yana sanar da cewa abin wajibi ne amma ki, abu shakka wannan babban mai laifi ne, ya yi wa kansa kuma asara ba kankanuwa ba. Saboda haka yana ƙarƙashin masu, yana ƙarƙashin tutar masu saban Allah, yana buƙatar ya yawaita istighfari, ya yawaita tuba, ya yawaita azumi ko sallah da nafilu, wato yawaita ibada ta nafila. Magana cewa sai ya biya, alal hakika babu wani hujja, babu wani dalili da yace wanda zai bar azumi da gangan ya biya, babu inda aka faɗa haka. Wanda ya bar azumi da gangan a ce sai ya biya, babu inda aka rubuta wannan a nassi na hadisi, da cewa wasu malamai suna cewa sai ya biya. To amma tunda ba mu samu hadisin da zamu ce ka biya saboda wannan hadisin ba, to zamu ce ka biya ba, amma dai mun san cewa wanda ya saban Allah dole ne ya tuba, ya ce ba zai kara ba, ya yi nadama, ya yi da na sani, ya yawaita istighfari, ya yawaita ayyukan nafilfilu, ka yawaita yin azumi na tadawu'i, azumin litinin da alhamis da na ayyamul bid 13 14 15 ga kowane wata, duk wani azumi dai da ka sani na tadawu'i ka zama kana yi, amma zaka iya siyamu Dawud ka rika yin wannan, yau kai gobe ka sha, yau kai gobe ka sha, wala Allah in kai sa'a ubangiji ya tausaya maka, tunda shi Ghafurur Rahim ne, ya gafarta maka wannan ayyukan da kake ta yi na tadawu'i, ubangiji madaukakin sarki ya cike maka gibin da aka samu na shekaru da kai baka azumi. Allah ya kiyaye mu. Muna cikin suratu Ibrahim, za mu tashi akan fadar Allah madaukakin sarki, rabbi ja'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi ja'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
النبي إبراهيم عليه السلام يجي ربي جعلني مقيم الصلاة، يا أبنجي كسنياني من سيد سلان ومن ذريتي هكذا كسني ذريتا من سيد سلاج، ربنا وتقبل دعاء، يا أبنجي مك أمسى الدعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي يا أبنجي مك غافر تامن نيد مهي فانا قدابي وللمؤمنين كغافر تاو مؤمني يوم يقوم الحساب رانر ده حسابي زي سيا. النبي إبراهيم عليه السلام يتشق بدا أدعو إنسا كما يندى مكجي أدرسا دسك وجي. النبي إبراهيم يا يوال أن أدعو إي ده غبايا واتوبا بأفر كل رأي وسبب باي ما يا يو هجرا باي نيا كاوما Hajar Makka, bayan Allah madaukakin sarki ya yi masa kyautar annabi Isma'il da annabi Ishaq, ya ce alhamdulillahi alladhi wahabani ala al-kibari Isma'il wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a, sai kuma yake addu'a rabbi ja'alni muqima as-salati, ya ubangiji ka sanya ni mai tsaida sallah. To ka duba annabi Ibrahim alayhi salam yana tsaida sallah, amma kuma addu'a yake a sanya shi ya zama mai tsaida sallah, wato wanda yana nuna maka cewa duk abinda kake yi na ibada ka rika roƙon Allah ya baka sabati a kansa, kana buƙatar ubangiji ya rika tallafa maka, kamar yadda Allah yake cewa abuduhu wa tawakkal alai, ka bauta wa Allah ka kuma dogara a gare shi. iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kada ka rika jin cewa kai wato saboda tsarkinka da nagartarka ba za ka taba sabawa Allah ba, don haka ba za ka nemi Allah ya tallafa maka a cikin wannan ibadar ba. Ka ji cewa duk abin da ka tsinci kanka a ciki na ibada na tsoron Allah wani tallafi ne, wani agaji ne Ubangiji yake maka. To ka roki Allah ya ci gaba da wannan taimako da yake maka, ya ci gaba da yi maka shi. Wannan shine abin da ake so. Don haka abin da Annabi Ibrahim yake nema kenan, Ubangiji ya bashi dawwama akan wannan yanayi na tsayar da sallah. Ba wai dan baya tsayar da sallah ba, a yana so dai Ubangiji ya karbi ransa a cikin masu tsayar da sallah. Sannan ya addu'a ga zurriyarsa, ga ƴaƴansa da jikokinsa, su ma Allah ka sanya su masu tsayar da sallah. Wannan kuma haka ake so uba kullun ya rika yi wa ƴaƴansa addu'a, yana musu addu'a, Allah ya sa ku zama mutanen kirki, Allah ya sa ku cikin salihan bayi, Allah ya sa ku zama masu tsoron Allah, Allah ya sa ku zama masu taimakon addini. Haka ya kamata uba ko uwa su rika yi wa ƴaƴansu addu'a. Wannan shine abinda gidan Annabi Ibrahim suka gada. Za mu ga shi ma Isma'il alaihi salam, Ubangiji madaukakin sarki haka ya umarce shi, wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha. Nake inda Allah yake cewa zkur fil kitab Isma'il innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Ya kasance yana umartar ahalinsa su rika yin sallah, yana umartar ahalinsa su rika bada zakka, kuma ya zama yarjejjene a gurin Allah. To kaga haka yake kamata duk wani uba na kirki, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ruka addu'a ya ubangiji ka sanya mu zama abun koyi ga duk wani mai tsoron Allah a duniya. To uba na kwarai ko uwa ta kwarai addu'a da za su rika yi wa ƴaƴan su kenan. Wannan ita ce addu'a da tafi komai, ba wai kawai kullun ya zama uba ko uwa ba abinda su roka wa dan su ba, sai dai su roka masa duniya in zai fita a ce to Allah ya bada sa'a, shikenan wannan addu'a da za. In zai fita kasuwa a ce Allah ya bada sa'a, in zai tafi aiki to Allah ya bada sa'a, aikin nan naka Allah ya sa ka samu promotion. Amma abin da ya shafi ranar lahira ba a roka masa, wannan ba daidai bane. ƴaƴanka tun suna ƙanana ka riƙa yi musu irin wannan addu'a din, shi yasa za su zama ƴaƴa na gari. Kuma wannan ita ce ribar rayuwarka. Idan ya zama zuriyarka ta zama zuriya saliha, to rayuwarka ba za ta yanke ba. Ko ka mutu za su ci gaba da yi maka addu'a, kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan dan adam ya mutu, idza matal insanu qata amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariya aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Idan dan adam ya rasu ya bar duniya, to aikinsa gaba ɗaya sun dakata sai abu uku: ko dai sadaka da yayi wacce take gudana aka ci gaba da amfana da ita, ko kuma ilimin da ya bari aka ci gaba da amfana da shi, ko kuma yaro na kwarai aw waladin salihin. Kaga ashe sai ya masa tarbiya, in bai masa tarbiya ba ya zai zama yaro na kwarai da zai rika yi masa addu'a. Shi yasa aka ce addu'ar da za ta bi ka bayan mutuwa ta ɗanka, ya zama yaron nan ka yi masa tarbiya ta kwarai. In ka yi masa tarbiya ta kwarai, to sai ya zama yana maka addu'a, kuma addu'ar nan tana samun ka kana kwance a cikin kabarinka. Wannan ita ce ribar rayuwa. Shi yasa Annabi Ibrahim alaihi salam ya daga hannu yake cikin addu'o'in da yake yi, yace rabbana rabbi ij'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Ubangiji ka amsa wannan addu'a tawa. Sannan kuma sai ya ce rabbana ighfir li wa li walidayya, ya Ubangiji ka gafarta mu, ka gafarta wa iyayena. Babu shakka an san mahaifin Annabi Ibrahim alayhi salam bai musulunta ba, wanda shine Azar. Don Allah madauki sarki ya gaya mana yadda suka yi da Annabi Ibrahim alaihi salam, wanda da ƙarshe yake cewa araghibun anta an alihati ya Ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Bayan Annabi Ibrahim ya gama masa wa'azi, yace yanzu kai Ibrahim zaka guji alloli na ne, wato zaka guji abubuwan da nake bautawa. Araghibun anta an alihati ya Ibrahim la in lam tantahi, in baka bar wannan abin da kake ba, wato in baka baidai mun wa'azi ba, la arjumannaka, zan maka ruwan duwatsu, zan jajjefe ka, wahjurni maliya, ka tafi ka bani guri, ka bace min da gani, bana so in saki ganinka. To kaga Annabi Ibrahim alaihi salam tun daga nan ya ga cewa ubansa ba zai yadda ya bi shi ba, kaga sai ya ce salamun alaika sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Yace aminci ya tabbata gare ka, ma'ana a zauna lafiya, ba rigima, ba magana jefewa, ba magana dutse. Sa astaghfiru laka rabbi, zan ma nema maka gafara ubangiji na, don ubangiji na yana so na, yana matukar kaunata, innahu kana bi hafiya, yana so na ubangiji, yana so na zan nema maka gafara a gurin sa. Wa a'tazilukum wa ma ta'buduna min dunillahi wa a'udu rabbi asa alla akuna bi du'a rabbi shaqiya, zan kaurace muku in koma ne in bautawa abinda in bautawa Allah, in barku da abinda kuke bautawa Allah ba, tabbas in da rike Allah ba zan zama shaki, ba zan zama wanda yake tsiyatacce ba, ba zan yi tsiya ba a duniya, ba zan yi tsiya ba a lahira. To kaga annabi Ibrahim alaihi salam ya kaurace wa ubansa, ya kaurace wa mutanansa, yayi hijira ya dawo Masham, tunda mutanansa mutanen Iraki ne, ya ma dawo Sham, karshe ma ya dauko matarsa abin nan kuyanga Sahajar ya kawo ta Makka. To kaga wannan addu'a yayi ta ne bayan wancan abu ya faru. To shine wasu malami suke cewa wannan neman gafara da yayi ne kafin ya gane cewa wato wannan uban nasa ba fa zai musulunta ba, kamar yadda Allah ke cewa ba kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu inna Ibrahima la'awwahun halim. Ubangiji yace neman gafarar da Ibrahim yayi wa mahaifinsa ba komai yasa yayi masa ba sai dan alkawarin da yayi masa, sa astaghfiru laka rabbi, da yace zan nema maka gafarar Ubangiji na. To wannan alkawarin da yayi masa shine ya cika. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, yayin da Ibrahim ya gane alaihi salam, ya gane cewa babansa makiyin Allah ne, mushriki ne, tabarra'a minhu, sai yayi bara'a da gare shi, yace ba ni ba kai, suka raba gari. To yaushe ne ya gane? Shine malami suka saba, a duniya ne ya gane ko a lahira? Wasu malami suka ce a nan duniya ya gane, wanda su ne jumhur, daga ciki hadda Abdullahi dan Abbas da almajiransa irin su Mujahid, irin su Qatada ibn Da'amat as-Sadusi, duk suna ganin cewa tun a nan duniya ne ya gane yayi bara'a. Wasu kuma suka ce a'a, a lahira ne, domin hadisi ya tabbata cikin Bukhari, hadisin Abu Huraira da kara masa yarda, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar gobe kiyama Annabi Ibrahim alaihi salam, lokacin da ake tankada yan wuta zuwa wuta, zai ce ya Ubangiji, kayi min alkawari ba za ka wulakanta ni ba ranar gobe kiyama, da cewa la tukhzini yawma yub'athun, kada ka tozarta ni ranar gobe kiyama, cika min wannan alkawarin, ba za ka tozarta ni ba, gashi kuma babana gashi nan za a tafi da shi jahannama. Sai Allah madaukakin sarki ya ce ya Ibrahim, shi abin nan ya ce ya Ibrahim, inni haramtu aljannata ala alkafiri, na haramta shiga aljanna ga kafirai, wato ubanka ya mutu yana kafiri, don haka na haramta shiga aljanna ga duk wani kafiri. Karshe aka kira annabi Ibrahim, aka kira shi aka ce duba karkashinka, yana duba karkashin sai ga wani kuri an yanka shi, yana cikin jininsa kace kace, shikenan ya ce a kama shi a je a jefa shi cikin wuta, wato Allah madaukakin sarki ya shafe kamannin shi Azar, an shafe kamanninsa daga ta mutum, an mai da shi kama irin ta kure, kuma an yanka shi kuma an jefa shi jahannama. To lokacin ya fahimci tabbas ubansa babu ma abinda zai amfani shi da shi, don ya mutu kafiri, saboda haka tabarra'a minhu, a hadisin yazo cewa sai yayi bara'a, yace to ba ni ba shi, tunda dai bai ashe bai abin nan ba. To wasu suka ce watakila saboda ta wato rabuwa da shi da yayi na wani lokaci mai tsawo, kuma ba sake haduwa ba, ba inda nasi ya kara gaya mana cewa ya kuma haduwa da shi, sai ya zaci cewa watakila ko a wannan lokaci da ya dauka, watakila ya musulunta, watakila ya gane, watakila ya karbi gaskiya. To sai a ranar gobe kiyama Allah ya nuna masa cewa yana cikin kafirai fa, bai karbi gaskiya ba, to daga lokacin yayi bara'a gare shi. Wannan ra'ayin Sa'id ibn Jubair ne cikin almajiran Abdullahi dan Abbas, ra'ayin Ubayd ibn Umair ɗaya daga cikin tabi'ai, su suna ganin abin ya faru a lahira ne, wasu kuma suna ganin zai yiwu a nan duniya yayi bara'a da shi, a lahira kuma yake ganin ko watakila in ya ƙara wani yunkuri, watakila ko za a tausaya masa, daga ba Allah ya nuna masa cewa kafiri fa ba zai shiga aljanna ba, sannan sai ya ƙara haƙura ya miƙa al'amarinsa ga Allah. don haka nan da yake addu'a yana yin addu'a ne kafin ya bayyana gare shi cewa ubansa ya mutu ba musulmi ba yayi addu'a walil mu'minina ga mu'mine kuma yawma yaqumul hisab to kaga wannan ya nuna halaccin in ka tashi yin addu'a ka fara da kanka ka fara da na gidanka ka fara da ka sannan ka hukunta da sauran mutane baka yi zalunci ba akwai hadisin da yake cewa liman ya fara addu'a ta kansa ya ha'inci mamunsa hadisin bai inganta ba saboda ka ba laifi ka fara addu'a ta kanka kamar yadda ya fara da kansa rabbi ghifirli sai da ya fara ta kansa so dai so ne kamar yadda bahaushe ce so ne amma san kai ya saboda ka rabbi ghifirli sannan ya ce wali walidayya sannan kuma ya ce walil mu'minina abinda dai ba a so kada kullun kai addu'arka kai kadai kake wa kanka yana da kyau in za ka yi addu'a ka yi wa kanka ka yi wa iyalanka ka yi wa iyayenka ka yi wa kuma sauran mu'mine gaba daya wannan yana da kyau dan watakila a dalilin addu'a da za ka yi wa dan uwanka mu'mini a dalilin wannan kai a karbataka domin mala'iku za su ce walakal mislu walakal mislu walakal mislu kai ma kana da kwatankwacin abin da ka roƙa masa saboda haka yana da kyau in ka yi addu'a ga kanka ka yi addu'a kuma ga ƴan uwanka mu'mine Allah yace wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar ubangiji sai ya dawo da akalar magana ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da kafirai wadanda ake ta'artabu da su ake ta tabarza da su akan su yi imani suna ƙaryata annabi suna ƙaryata Allah suna kafircewa ni'imar Allah to suna cikin kafircewa ni'imar Allah kuma Allah yana ƙara musu ni'ima yana ba su ni'ima din ya ba su cikin lafiyar su ya ba su cikin kwanciyar hankali ya ba su ni'ima daban-daban wataƙila wani ya ce to a'a yaya za a yi gashi suna kafirci amma kuma ubangiji yana barin su cikin ni'imar su bai kwace ni'imar ba bai jefa musu cuta bai je saukan musu da bala'i ba me yasa ko an kyale su ne ko ba za a yi musu uba bane to shine sai Allah yake cewa wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun kada kai tsammanin Allah baya sane da abinda azzalimai suke yi Allah yana sane da abinda azzalimai suke yi innama yu'akhiruhum kadai yana jinkirta musu ne li yawmin tashkhasu fihi al-absar dan wani yini wanda idanuwa za su fito su yi zuruzu wato dan wannan lokacin ake kyale su don haka ubangiji ba ya kyale su bane kawai a talala yake musu wa umli lahum inna kaydi matin ubangiji yana musu talala ne randa ya tashi kama su to ba za su ji da dadi ba ubangiji ya rabu da su ne sai wata rana wacce a wannan ranar za su gane cewa lalle abinda suka rayu a cikin sa ba abu ne kyakkyawa ba lalle abinda ake gaya musu ake musu gargadi da shi abu ne wanda da sun ji a lokacin za su samu tsira ubangiji madaukakin sarki sai sifanta wannan ranar da sifofi sifa ta farko ita ce innama yawmin tashkhasu fihi al-absar rana ce da idanu za su fito su yi zuru-zuru wato saboda tsoro galibi wanda ya ke a firgice a tsorace za ka ga ya fito da idansa kwala-kwala ya zare idansa to alamar cewa zuciyarsa na cike da tsoro to saboda a tsananin tsoron da yake cikin wannan rana idanunsu za su fito su yi kwala-kwala sannan ubangiji ya ci gaba da sifanta wannan rana muhtaina
وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخذنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ
وَسَكَنْتُمْ
فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال.
نعم الله مهطئين ما سجقاوة mukni ru'usihim wadanda suke daga kawunan su sama la yartaddu ilaihim tarfuhum idanun su ba sa kikkiftawa wa afidatuhum hawa zukatan su kuma su zama fanko wato cikin sifofin da Allah madaukakin sarki ya sifanta wannan yini bayan ya sifanta shi da cewa yini ne da zaka ga marasa gaskiya idanun su sun fito sun yi kwala-kwala bayan haka kuma muhti'ina su fita a guje lokacin da za a kora su zuwa ga jahannama zuwa ga masaukin su za a kora su fita a guje kamar yadda Allah ya ce muhti'ina ila da'i wato za su fita al-ihta a larabci shine mutun yana gudu kuma yana zo kalauya yana gudu yana zo kalauya wannan alama ce ta cewa gudu ne na wanda yake cikin firgici da tashin hankali shine ma'anar ihta wato gudu ne suke yi kuma suna tura wuya gaba kai ka ce wutar jahannama na fusgar su kamar magana disu haka za su tafi kamar yadda Allah madaukakin sarki a wani guri yake sifanta fitowar su da kabar yau mai khurjuna min al-ajsasi sira'an kaannahum ila nusbin yufidu su fito daga cikin kaburbura a gurguje kamar yadda suke fita a gurguje za su tafi gurin bautar su a duniya wato idan kafir ya fito yayi lattin fita service ya kake ya kaga yana sauri to haka za su fita da wannan saurin can kuma wuta ce take fusgar su mukune ru'usihim kawunan su sama saboda firgici da tsorata kansu a sama alamar kaskanci da wulakanci da tozarta da suke ciki la yartaddu ilaihim tarfuhum idanuwan su ma ba sa kikkiftawa wato za su kafe idan su kawu haka kamar wanda ma kamar hoto idan ka san idan wanda ya buɗe aka dauka a hoto ya buɗe idan sa falakwala kaga ai ba ranar da zaka ga ya kifta to haka idanuwan za su yi to duk wannan alama ce ta cewa suna cikin tsorata suna cikin firgici suna cikin tashin hankali wa afidatuhum hawa zukatan su kuma fanko wato balarabe in yace abin nan qalbu fulan hawa wato yana nufin cike yake da tsoro banda tsoro babu komai a cikin zuciya wato zuciya takan cika da tsoro wani lokaci takan cika kuma da soyayya takan cika da tsoro ko ta cika da soyayya kamar yadda Allah yake cewa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna min almu'minin lokacin da Allah ya umarci uwar annabi Musa alaihi salam ta je ta jefa annabi Musa yana jariri ta jefa shi cikin teku ta sa shi a cikin akwati ta sake shi a cikin teku da ta je ta yi wannan sai ta dawo kuma asbaha fuaduha farighan sai ya zama na zuciyarta kuma banda tunanin Musa babu komai a ciki komai sai ya bace mata ba ta tuna komai zuciyarta ta zama fanko in ba tunanin Musa ba kawai in kadat la tubdi bihi har ta kusa ma ta bayyana tuna asirin sa ta je ta ce kai ku kawo dana ne laula an rabatna ala qalbiha ba dan mun daure zuciyar ta ba da me da tauhidi saboda ka tauhidi tsoron Allah shine zai shiga zuciya ya sa ta yi karfi ya sa ta zama zuciya ce mai nauyi waje ta yi sabati amma in babu tsoron Allah to shikenan komai ma yazo sai ya samu mahalli ya shiga أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا ويكي تواوي سوية تاظو مسا كافي يسمون أبو سوية سمونا كسي يسامو زوجي سبابو كومي بانكو سي سوية تشيك تكنكني تي بابا كيري أزوجير تو سورو ما هكي يكي تشيك زوجيا كغم سورة جيوة تو شي كأي كمريا حد زوجيا ما يموتو تو شيني أبنجي يسيفا تزوجي سودا هوا هوا أنا بأنا نفين إسكابا ana nufin fanko babu komai a ciki sai tsoro Allah ce wa anzirin nasa yawma yatihimul azab kai wa mutane gargadi ranar da azaba za ta zo musu fa yaqulu allazina zalamu sai waɗanda suka yi zalunci su ce rabbana ya ubangijinmu akhirna ila ajalin qarib, a dan dakata mana zuwa wani dan lokaci na kurkusa, nujib da'awataka sai mu ansa kiranka, wa nattabi'ir rusul kuma mu bi manzanni, awalam takunu aqsamtum min qablu, ashe da ba ku kai rantsuwa ba malakum min zawal cewa ba za ku gushe ba, wasakantum fi masakinil ladina zalamu anfusakum, kuma kun zauna a gidaddajin waɗanda suka zalunci kawunan su, wata bayyana lakum kaifa fa'alna bihim, kuma ya bayyana gare ku qarara fili irin yadda muka yi da su, irin yadda muka halaka su, wadarabna lakumul amsal, kuma mun buga muku misalai daban-daban, wa qad makaru makrahum, hakika sun kulla makircin su, wa inda Allahi makruhum, sakamakon makircin suna nan wurin Allah, wa in kana makruhum litazula minhul jibal, kuma makircin su ba zai iya wato kawar, wato saboda makircin su duwatsu ba za su binnan gushe ba. Wannan ɗaya ne daga cikin tafsiran wannan in, wa in kana ay ma kana makruhum litazula minhul jibal, makircin su ba zai taba zama makirci ne da duwatsu za su narike ko su gushe saboda shi ba, ko wa in kana makruhum litazula ko latazula minhul jibal, wato makircin su lalle makircin su ya kai makircin da duwar wasu ma kamar sa gushi saboda girmansa. Allah madauki sarki ce kayi wa azzalimai gargadi, kayi musu gargadin azaba, zaluncin da suke yi a nan su daina, duk wani nau'i na zalunci, zalunci ta fuskar tauhidi ko zalunci ta fuskar zaluntar al'umma, zaluntar jama'a, a gaya musu su daina. Allah fa ba wai bai san abin da suke yi ba, ya san abin da suke yi, kada su ga cewa ya bar su da lafiya, ya bar su cikin ni'ima, suna samun dukiya, suna yin abin da suka ga dama, suna ƙetare shari'a, babu wanda zai kama su ya hukunta su, kada su zaci cewa Allah ya manta da su ne, a'a akwai wata rana da za su wato da za su rena kansu, ranar da za su cika da tsoro, a wannan rana Allah yake cewa kai musu gargadin azabar wannan rana, wacce idan ta zo su wannan azzalimai za su rika yin gurin ina ma a dawo da su duniya, ina ma a dawo da su duniya, su rika roƙon Allah ya Ubangiji a dawo da mu duniya, in aka dawo da mu duniya sai mu gyara aikin mu, sai mu bi manzanni. Walau tara idh uqifu ala an-nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadhiba bi ayati rabbina wa nakuna min al-mu'minin, su rika cewa ina ma ya Ubangiji a dawo da mu, ina ma a dawo da mu, mu zama ba mu ƙaryata Allah ba, kuma mu zama mu ma cikin salihai mu'minai na ƙwarai, mu gyara halayenmu. Bal badalahum ma kanu yakfuna min qabl, abinda suke boyewa a da yanzu sun ga ya fito fili. Allah ce walau ruddu la'adu liman huwa anhu wa innahum lakazibun, da za a dawo da su maƙaryatan banza sai sun kuma komawa sun ci gaba da laifinsu, da sun zo iskar duniya ta kada su, shikenan sai su manta cewa sun dau alƙawari daga Allah. Saboda haka za a jefa su cikin jahannama suna ta wannan fatan, tun a gurin hisabi suka gane kuransu, suka ga azaba gadangadan, su rika fatan a mai da su duniya, a jefa su wuta, suna dai ta gurin a mai da su duniya, su dai a mai da su duniya. Wa hum yasrikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir, cece in sun ce a fitar da su za su yi aiki na ƙwarai. Allah ce awalam nu'ammirkum, ba mun ba ku rayuwa ba, mun muku jinkiri a rayuwarku, ba mu karɓi ranka ba sai da ka kai shekara 60-70, amma baka wa'azantu ba, to yaushe kuma za ka wa'azantu? Saboda haka babu maganar a dawo da kai, kuma nan a nan ba wanda zai taimaka maka, ba maganar beli, ba maganar kuɗinka, ba maganar 'ya'yanka, ba maganar sanayya. Fadhuqu wama lidh-dhalimin min nasir, Ubangiji ce awalam takunu aqsamtum min qablu, a da can ba kun yi rantsuwa ba, malakum min zawal cewa ba za ku gushe ba, wato kun yi rantsuwa cewa ba ranar kiyama, duk magana ce ta baki, amma babu wata ranar kiyama. Wa aqsamu billahi jahda imanihim la yab'athu Allahu man yamut, suka yi rantsuwa iya rantsuwarsu cewa Allah ba zai tashi wanda ya mutu ba. To yanzu ai gashi nan sun gani an tashe su, kuma ga hisabin nan. Wasakantum fi masakinil ladina zalamu anfusahum, kuma kun zauna a gidaddajin waɗanda suka zalunci kansu, kuna yawo ai kuna ganin guraren da Allah ya halaka wasu wanda suka gabace ku, kuna zuwa Sham, kuna zuwa Yaman, tafiya da kuke yi a lokacin bazara da lokacin sanyi da kuke tafiye-tafiyen ku da kasuwancin ku, kuna bi ta inda aka halaka Adawa in za ku je Yaman, in za ku je Sham kuna bin ta inda aka halaka Samudawa, kuna ga kufansu, kuna ga alamar gidaddajin su inda Ubangiji ya halaka su. Amma duk wannan bai sa kun azantu ba. Wata bayyana lakum kaifa fa'alna bihim, kuma ya bayyana gare ku kun gane irin abin da muka yi musu, domin kun san cewa nan da wata al'umma ce ta rayu, amma Ubangiji madaukakin sarki ya halaka ta, al'umma da tafi ku ci gaba, tafi ku wayewa, tafi ku ilimin zamani, tafi ku komai, amma Ubangiji da ya tashi bai kyale su ba. To amma dan menene wannan bai zama wa'azi gare ku ba? Wadarabna lakumul amsal, muka yi muku misali iri. Ka duba wannan duk yana daga cikin rahamar Ubangiji. Tun a nan duniya kana da rai, kana numfashi, kana da chance, kana da dama Ubangiji ya rika kawo maka hoton abin da za a yi a can lahira. Da an so ka da mugunta sai a koye wannan labarin duka, sai dai ka je ka ga dahir. Amma sai Ubangiji aka fasa maka kwan, aka ce ga likesh din nan, ga abin da zai faru, ga abin da za a ce, ga abin da arna za maki Allah za su ce. Amma duk da haka mutum saboda taurin kansa, wannan likesh din ba zai sa ya gyara sha'aninsa ba, ba zai sa ya ci jaraba ba. Allah ka kiyaye mu. Wa qad makaru makarahum, kuma sun yi makircin su, iya makirci. Wa inda Allahi makruhum, kuma makircin su, sakamakon makircin su yana nan ga Allah. Wato sun yi iya makircin su yadda za su fice hasken Allah, yadda za su fice musulunci, yadda za su halaka Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa. Ba irin makircin da basu yi ba. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin. Sun yi makircin ba irin makircin da basu yi ba, amma makircin nasu bai je ko ina ba. Ka duba musulunci irin makircin yanzu da ake masa, makirci iri-iri, kulle-kulle, abu ta nan a shiga ta nan, duk wani makirci ana yawa musulunci. Amma wannan bai sa musuluncin ya ci baya ba, wannan bai sa musuluncin ya dakata ba. Kullum musuluncin ƙara shiga yake inda ba a tsammani, wanda ba a tsammanin zai shiga musulunci sai a gan shi tsundum ya shigo cikin musulunci. Za ku wata mata nan da ta shahara da harkar kaɗe-kaɗe da music da waye da waye, kwanan nan ta musulunta har ta je ta yi umara ta sa hijabi. Ana nan sai hira ake da ita a kafofin watsa labarai, ya aka yi ta musulunta, yar disco ta musulunta, kaga dan disco, dan arne kuma dan disco, kaga ko musulmi dan disco, ko musulmi ne ya zama dan disco, kaga ai sai da kyar za a jawo shi. Bare arniya kuma yar disco kuma ta shigo musulunci. To kaga wanda ba dan disco ba yafi kusa da ya shigo musulunci. Shi yasa ake tsoron a yi bayanin musulunci, ana tsoron a rika bayyana musulunci. Dan inda za a rika bayyana musuluncin, akwai fitra da Ubangiji ya halicci dan adam da ita, sai ta motsa, sai an rika ganin cewa a wannan yafi kama da haka, yafi kusa da hankali, tabbas wannan shine addinin gaskiya. Shi yasa ake so duk inda musulmi yake a rufe bakinsa kai yayi magana. Da in zai yi magana to za a fahimta. Ga yadda ka san musulunci, wato yadda ka san sunna a cikin sauran kungiyoyi na cikin musulunci, ka san ba a son su yi magana. To haka shi ko musulunci yake a cikin sauran addinai, shi ma ba a so a ji sautinsa. Saboda in za a ji sautinsa, Kirista zai musulunta, Yahudi zai musulunta, Pagan zai musulunta, duk za su gane cewa wannan addini ne wanda yake yukhatibul aql wa yukhatibul atifa, yana magana da hankali, yana magana kuma da atifa, zuciyar dan adam. To shi yasa Allah ya ce su yi ta kulla makircin, sun kulla makircin, amma makircin su yana gurin Allah, za su ga sakamakonsa. Wa in kana makruhum litazula minhul jibal, koda kuwa makircin su, wato duwar watsu za su gushe saboda girman sa, wanda ya nuna ba za su iya amfani, ba za su iya cutar da ku ba komin girman makirci. Ko wa in kana, in din nan ta zama bi ma'ana nafi, bi ma'ana ma kana makruhum litazula minhul jibal, wato duk makircin da za su yi, makircin su ba zai sa dutse ya gushe daga inda yake ba. Wato anan kamar ana sifanta musulunci da musulmi da gaskiya a matsayin kamar dutse ne da ya kama kasa. Saboda haka ka shekara kulle-kulle da makirci, wannan dutsen da ya kama kasa ba yadda za a yi girgida, ba yadda za a yi girgiza. Allah ce fala tahsabanna Allah,
فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار يجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.
التي فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله kada ka taba tsammanin ubangiji zai saba wa manzanninsa alkawarin da yayi musu inna allaha azizun lalle allah gagara ba dauni zuntiqam kuma mai hukuba ne ga mai laifi yauma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi ranar da za a canza kasa ba wannan kasar ba was-samawati a canza sama ba wannan samman ba wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar kuma su fito ga Allah guda ɗaya tilo al-qahhar wanda yafi karfin kowa watara al-mujrimina yawma idin a wannan rana kaga masu laifi al-mujrimina masu manyan laifuka muqarranina fil asfat suna daddauri a cikin kukumai sarabiluhum min qatiranin tufafinsu min qatiranin na narkakkiyar dalma ne watakhsha wujuhahum an-nar kuma wuta na lullube fuskokinsu liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat domin Allah ya saka ma kowace rai da abinda ta tsoro wuta inna allaha sari'ul hisab lalle Allah mai gaggawar hisabi ne hadha balaghun linnasi to wannan abinda kuka ji a wannan surar ko aka karanta muku a wannan alqur'anin balaghun linnasi ya ishi mutane ya wadatar da mutane mai isa ne ga mutane wali yunzaru bihi kuma dan a gargade su da shi wali ya'lamu annama huwa ilahun wahid kuma dan su san cewa Allah abin bauta ne guda daya tak wali yadhakkara ulul albab kuma ma'abuta hankali su wa'azantu waɗannan ayoyi insha Allah za mu yi sharhin su in Allah ya kai mu gobe wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi